lokaci za ku ji cewa dan kato da goren nan da a kwanakin baya muka kawo maka labarin yadda wasu ƴan daba suka afka masa anguwar Dorayi wayewar garin yau ya ce gagarin ku nan
daidai lokacin da muka je na same shi ne a kwance sun sare shaƙiya na tarar da shi a kwance cikin jini
Allah sarki har yanzu dai alƙalma na ci gaba da bayyana damuwa yadda ƙasa da wata guda ƴan ta'adda suka afka wa tawagar jami'an tsaron shugaban ƙasa har ma dai lissafi na nuna mutum bakwai sun riga mu gidan gaskiya a yau ne aka wayi gari da zanga-zangar gamayyar ƙungiyar kwadago da kuma sauran ƙananun ƙungiyoyi a faɗin tarayyar ƙasar nan tun bayan da aka shafe watanni 6 dalibai na zaman da baro a gida Shi kuwa wani mai sayar da fulawa a unguwar Dorayi ya bayyana yadda wasu mutane suka bindige masa kafa har wajen da yake sana'ar sa ta sayar da fulawa. A da ka ce mu. Masu sauraro assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Abubakar Haruna Galadanci ne yake muku sallama da fatan mun same ku lafiya. Ta cikin wani sabon shirin na ƙwaryar kira mai komai da akwai. Shirin da ke bibiyar labaran da ke faruwa na nishadi da ma abubuwan da ke faruwa ga talaka bawan Allah. Da nufin dai an karar da waɗanda al'amarin ya shafa kai tsaye domin dai irin salon nan da masu iya magana kan ce zama lafiya yafi zama dan sarki. Shirin na wannan rana zai faro ne da batun yadda bayanai ke ci gaba da bayyana fuskoki da sunayen sojojin da suka gamu da ajalinsu a shekarun jiya bayan da suka kai daukin gaggawa wata makarantar koyon aikin lauya a birnin tarayya Abuja. Jami'an sojin sun je makarantar ne tun bayan wani kiran gaggawa da hukumomin makarantar suka yi musu na abin da suka ce sun ga wata takarda a kofar makarantar wanda kuma bayanan da takardar ta kunsa ke bayyana cewa daga ƴan bindiga ne da suke barazanar afkawa makarantar a kowane lokaci. To sai dai a wani lamari mai kama da kaddara ta riga fata bayan da suka kammala abin da suke yi a makarantar a hanyarsu ta dawowa ashe dai waɗannan ƴan bindiga sun musu kwantan bauna har ma dai yanzu haka dai maganar nan da nake maka mai sauraro. Mutum uku ciki har da wani kaftin sun rasa ransu. Mai magana da yawun sojin kaftin Godfrey Anebi ya tabbatar da faruwar lamarin inda ya ce ragowar jami'an nasu sun kewaye yankin na Buhari da nufin dai kame ragowar 'yan bindigar da suka yi wannan aika-aika. Wannan dai yana zuwa karo na biyu cikin wata guda da 'yan bindiga ke kai hari kan tawagar jami'an tsaron shugaban ƙasa. Al'amarin da ya bar baya da ƙurar yadda jama'a ke ta kakabin yadda tsabar ƙarfin hali waɗannan 'yan bindiga ke tunkarar tawagar jami'an tsaron Oga. To daga birnin tarayyar Abuja kuma bar shirin na yau ya dawo nan Kano wato dai batun zanga-zangan nan da aka wayi gari da ita a yau a fadin tarayyar ƙasar nan da yadda kungiyar kwadago ta jagoranci sauran kungiyoyin dalibai da ma dai masu rajin kare haƙƙin dan adam har ma dai da masu fatan aidaidi da nufin abin da suke kira hakan ce hanya ɗaya ƙwal da za su nuna wa gwamnatin tarayya fushinsu irin yadda suka yi zargin ta yi wa sarere da harkar karatun ɗaliban fadin tarayyar ƙasar nan. A nan Kano dai shugaban kungiyar kwadagon Komar Kabira a domin jibir da ya jagoranci masu zanga-zangar ya bayyana cewa abin akwai takaici kwarai da gaske yadda gwamnati ta nuna halin ko in kula akan ɗaliban watanni 6 kenan har an raba shekara abin da ya ce za su ci gaba da wannan zanga-zanga har sai sun ga abin da ya ture wa buzu naɗi da nufin kwato wa ɗaliban haƙƙoƙinsu da a cewarsu ya kamata gwamnatin tarayya ta warware shi salin alin wai karatun yankan jaki. Duk da yake dai zanga-zangar da tun kafin yau gwamnatin tarayya ta ayyana ta da cewa haramtacciya ce. To wannan kenan. A nan kuma al'umar wani ƙauye ne da ke yankin ƙaramar hukumar Gezawa ke bayyana abinda suka kira babbar fargabar da suke ciki na zaizayar ƙasa a wancan yanki. Abinda suka ce su kam a yanzu suna da yaƙinin duk jihar Kano sun fi kowa buƙatar ɗaukin gaggawa domin dai ceto rayukansu da ma da yankin baki ɗaya daga faɗawa bala'in zaizayar ƙasa.
Ruwan ya zo ya ci nan gurin to sai ya tsage sai ya afka ya fada ciki gaskiya ta samar da manya-manyan ramuka wanda suka zanto sun zama illa ga wannan yanki
ruwa daya idan aka yi ana samun kamar taku 10 inda yake afka kuma in ya afka ranar da zai yi wannan ramin akalla mutum 2 sai su lume a wannan sabon ramin tsohon rami ba ko fall aka sa a yanzu ba za a gano shi ba kuma a wannan damunar da aka yi juyawar ruwan wannan ya kawo wannan matsalar ko shekaran jiya mun sai bola ta kai tifa kamar guda uku amma da aka yi wani ruwan za ka ga kawai ta wanke kamar ba a sa ta ba gaskiya ya fi ƙarfinmu sai dai gwamnati muna neman roƙonta a taimaka mana.
To Allah ya kyauta kuma da fatan dai waɗanda aka yi domin su sun ji kuma za su ɗauki matakin da ya dace. Bari kuma mu leka unguwar Dorayi karshen waya, yadda al'ummar wajen ke bayyana yadda suka shaida ganin wasu mutane da suka abka wani matashi da ke sana'ar saida fulawa, wanda a ƙarshe dai sai da suka bar shi da harbin bindiga a ƙafa. Wani ganaude ya shaidawa filin ƙwaryar ƙira cewa suna zaune a bakin titi ne inda suke sana'a, sai ga waɗannan mutane su uku, abu dai ringiɗe-ringiɗe kamar gaske, suka tambayi shi wancan matashi a inda aka shaida musu cewar ai bai fito daga gida ba, wanda kuma babu jimawa sai ga shi a zatansu kwastomomi ne suka zo domin dai ai sana'a. Amma dai 'yan mintuna bayan shigar sirrin fassake da wuya, sai karar harbin bindiga aka jiyo, abinda ya sanya kowa ya watsi a guje domin dai tsira da ransa.
Abdullahi nake, mu zai san menene abinda ke faruwa ba, mun dai ga mutum ya shigo ya ce a kira Jamilu, an kira shi yana nan yana jiran Jamilu. Jamilu yana ce mai ga nan na kusa zuwa, su kuma wannan mutane suka zo yana abin a sai mota shi suka biyo da shi. Eh to ba mu san mota suke ba, ƙasa dai suka iso nan. Sun gama abinda suke sai eh Jamilu yake ce man san harbe ni.
Da Jamilin ya zo kuma mai faru?
Marin shi suka harbe shi suka ja mutumin suka taida shi. Eh zuwa ya sayayya.
Me ya zo siya?
Allah wa alam.
Daidai ina suka harbe shi?
A ƙafa ne, gehen yatsu.
Yanzu wajen hali Jamilin yake ci?
Allah shi ne masani.
Eh nan inda aka harbe shi a daidai nan.
Babban ɗan yatsa na kan.
Tsakanin su ba, tsakanin babba da ƙarami, nan ne ya fashe kamar nan ku. Su wa'annan wanda su bai san su ba, shi ya sani. Eh shi kuma sanda ya zo bai yi magana ba, ita da ya kalle shi dai kawai ya ga gashi nan dai shi dai kawai suna kwada man mari kawai sai ya ce kawo wayar ka, ka karba wayar sa shi ne. Sai ni kuma menai yana faɗa hakan sai jin ƙarar bindiga ya ce shi bai san ma daidai inda aka harbe ba.
Ina siyar da kati na a daidaita sahu, sai wani mutumi mai bakar mota sai ya zo sai ya tsaya a daidai nan gurin, sai ka tambaya ta ina mai shuka, sai wani wasu mutane su zuku suka zo sai suka shiga ciki sai suka fara maransa suna dukansa, sai shi ma suka mare shi zai magana sai suka harbe shi a cikin a ƙafa. Bayan sun harbe shi a ƙafa to sai kuma naga sun to da alamin sun shiga da shi cikin mota, ya shiga cikin mota sun yayi haka sun tafi hanyar ATC ban shiga ba.
Shi ma dai wannan matashi da ya tsallake rijiya da baya ya bayyana cewa abin ya daure masa kai kwarai da gaske, yadda ɗaya daga cikin waɗancan mutane da suka zo tsohon kwastoman sa ne. To amma dai bayan da ya shiga rumfar ya gane cewar an dai samu matsala, domin ko waɗancan mutane dai da alamu mugaye ne.
Wajen karfe ɗaya haka na fito titi haka zan karɓi mashin ɗina zan fita, sai wani kwastoma na yi min waya yace yana gadin yana jira na, eh ina sana'a sai da fulawoyi.
A ina kenan?
Nan Dorayi ƙarshen waya. To sai ya ce mini yana gona yana jira, na ce masa to gani nan zuwa, sai haka na ɗan jimawa ban zo ba haka, sai ya ƙara bugon waya sai ya ce mini ya yi jini shi wacce gani na kusa zuwa ana daidai masallacin bayan Jafar. To ina zuwa kuma wajen guri na sai na gansu su huɗu a ciki, to sai na sako na shigo ina cewa da Allah ka yi haƙuri Alhaji ga waya ta ka gani ba na kusa da ita ne. To daga shiga take da wuya sai ina masa magana Alhaji Awal kawai shi sai mayar.
Dama ka san Alhajin wanda yake sayan fulawoyi?
Eh shi dama na san shi, ɗan dakata ne, ina kai masa fulawoyi ha can ma gidansa. Sabon gida da yake ginawa. To su kuma yana din ban san su ba, bakin fuska ne su uku. Ina shiga sai mari. Kawai suka dalla mun mari haka.
Alhaji ne mare ka ko kuma wancan wanda baka sani?
A shi Alhaji ai shi ma sun sa shi a tsakiya. Ɗaya yana can mutum biyu suna jere. Ina shiga kawai sai mari. Kawai sai ya dau waya ta shi ɗayan. Yana daukan waya ta kawai sai harbi. Sai ji ne fa an fasa takalmi an harbe ni. Sai suka ce na ƙara miƙewa sai sun harbe ni. Sai sun harbe ni a kirji. Sai na zauna kawai sai na zauna. Shi kuma sai suka sa shi a gaba. Suka je suka sa shi a motarsa a tsakiya suka shiga ɗaya nan ɗaya ya ja mota sai suka tafi. To mahukunta mun je wurin su kuma sun ga abin da ya faru. Wannan kuma kaga ba yanzu ba zan iya cewa abu da ya rage nasu ai ko mai abin da zan ce kenan.
Yanzu amma kuma wancan Alhaji
wallahi ban sani ba tunda tafiya suka yi da shi kansa.
To babban fatan dai Ubangiji ya shiga tsakanin nagari da mu. Madalla barkanmu da dawowa. Daga can jihar Jigawa kuwa rahotanni ne ke bayyana yadda waɗansu 'yan kai amarya yanzu haka dai sama da mutum goma ke gadon asibiti a kwance bayan karo da motar su ta yi da wata gingimari a lokacin da suke kan hanyar su ta komawa gida daga wajen bikin. Lamarin da a ƙarshe dai biyu daga cikinsu sun ce gagarin kunan. Allah sarki. Wakiliyarmu Khadija Ismail Ahmad tana da ci gaban labarin.
matafiyan da aka rawaito suna kan hanyar su ta dawowa daga shagalin biki da ya fara a karamar hukumar Ringim a jihar Jigawa. Da akalla mutane 14 ne suka samu muggan raunuka. A cewar mai magana da yawun yan sandan jihar Jigawa DSP Lawan Shisu Adamu, motoci biyu dake dauke da fasinjoji 38 suka yi karo a wata gingimar ne daura da sakandaren yan mata ta Ringim da mai tukin ya ajiye kan hanya motar da ta fito daga kwalejin lafiya dake karamar hukumar Funtuwa a jihar Katsina. Lawan Shisu ya ce yanzu haka mutane 15 na asibiti don karban magani, inda bi daga cikin yan dauran auren suka riga mu gidan gaske, wanda tuni dai a yanzu an suturta su kamar yadda addinin Islama ya tanadar, a inda direban waccan motar tuni yana hannun yan sanda domin fadada bincike.
A gaishe ki Khadija, fatan dai Ubangiji ya gafarta waɗanda suka riga mu gidan gaskiya, na kwance kuma Ubangiji ya tashi kabudu. Da wannan kuma bari mu leka unguwar Kuntautunga, yadda a safiyar Talatan nan aka waye gari da jana'izar wani matashi dake aikin vigilante a unguwar. Bayan shafe sama da kwanaki 10 a gadan asibiti yana jinyar raunukan da ya samu sakamakon sara da suka da wasu matasa suka yi masa a lokacin bikin hawan sallah babba da aka yi a kwanakin baya. Marigayi Shamsu Ma'azu Isa ya gamu da wannan tsautsayi ne a lokacin da aka kammala hawan dorayi, a inda waɗancan matasa da ake zargin ƴan daba ne suka afka masa. Misara nayi mai suka nayi, matashin da kowa ke bayyana cewa mutum ne na gari mai kawaici, babu abin da ya sanya a gaba illa harkar da ta shafe shi, wanda watanni 6 kenan ma da yayi auren fari cikin ikon mahalici. Kuma sai ga wannan kaddara da wasu ƴan daba da aka ce dama sun dade suna fakon ilahirin su baki daya suka afka masa da har ta kai ga san masa wannan mummunan rauni. Tijjani Muhammad Dattijo dake zaman komandan yankin na Kuntau da Tunga ya bayyana cewa wannan al'amari da yayi matukar soya musu zuciya, to amma dai sun mika komai ga mahalicci, babban fatan su hukumomi su yi abin da ya dace akan waɗancan matasa da suka hallaka musu mamba babu gaira babu dalili, domin ko idan har su za su tunkare su haduwar ba za ta yi kyau ba.
Bayan sarki ya tafi, ɗaya daga cikin abokin aikinmu muka samu labarin cewa waɗannan ƴaƴan iska sun tare shi suna ta saransa har ya zamanto cewa mun zo gurin ba mu tarar da kowa ba, muka yi yunkurin tafiya da shi asibiti. Shi Shamsu Ma'azu Isa wanda Allah ya warasuwa.
Ya musu wani laifi ne ko wani abu ne ya faru tsakaninsu?
Kafin shi su kai ga samar haka, labarin da muka samu ƴan sanda suka fara tarewa a adidi ta sau suka sassara su, kuma sai suka tafi suka yi musu ɗauki a halin ana aiki a waje ɗaya. To sai wannan labarin, amma ba wani abu da yake tsakaninsu da har ya kai samar haka ni a sanina.
Lokacin da kuka je gurin misali a yaya katar da shi?
Daidai lokacin da muka je na same shi ne a kwance, sun sarar aka sun sare shi a kiya na tarar da shi a kwance cikin jini, muka yi kokarin daukar samurka mu kai shi asibiti. To abin ya faru ranar 13 ga wata wannan watan da muke ciki, da misalin karfe 5 na yamma shine lokacin da abin ya faru. To mu dai abin da muka riga muka sani kamar yanda a lokacin da muke aiki mun yi kokarin sanar da DPO, kuma Allah ya saka mu da alkhairi yayi iya kokarin sa. Daga baya ma case din an yi transfer ya tafi CID, wanda su kansu suna ta yawan zuwa asibiti su duba mara lafiyar nan, kuma suna nan suna iya nasu kokarin. Sai dai mu abin da muke sake kira ga gwamnati, wannan abu da ya riga ya faru ba shakka bai mana dadi ba, kuma a matsayinmu na waɗanda muke kare ƙasa, matukar idan aka ɗauki mataki akan waɗannan yaran zai ƙarfafa wa abokanan aikinmu gwiwa. Kuma waɗannan yaran mu a ɓangarenmu na vigilant ba ƙarfinmu suka fi ba, to amma mu ba za mu zamanto masu ƙara kuma mu zamanto masu hukunci ba. Kuma mun sani cewa gwamnati matukar wannan magana da nake ta kai gabanta za a yi abin da ya riga ya kamata.
Mai sauraro ka bi mu bashin ci gaban wannan labari a shirinmu na gaba idan Allah ya yarda. To da wannan kuma bari mu leka kotun shari'ar musulunci da ke filin hoki a nan Kano, inda iyalan Walin Daura marigayi Alhaji Sani Bahari Daura da wasu da suka bayyana cewa ƴan uwansu ne a gaban kotun bisa zargin karkatar da wasu kadarorinsu yayin da suke neman raba su da gado. Makarayen dai sun shigar da ƙarin ne gaban kotun ta shari'ar musulunci da ke filin hoki, inda suka nemi kotun da ta kwato musu haƙƙinsu a hannun waɗancan manyan yayyen nasu da suka bayyana da yayyen kwabo. A cewar masu ƙarin dai manyan gidan na ƙoƙarin yin habzi da wasu manyan wurare da suke yi ƙirarin ba na mahaifinsu ba ne, wato dai sun riga sun zama mallakinsu tun kafin Allah ya karɓi ran mahaifin nasu. yayin da su kuma kananin ke tutsin cewa la ba fa su san wancan zance ba waɗannan dukiyoyi na cikin sha'anin gado sai dai a zaman kotun na yau talata alƙalin kotun malam Abdullahi Halliru bayan jin kowane bangare ya kuma ja hankalin lauyoyin su da su daina cakuɗa al'amura a biyo lamarin ta inda za a samu sulhu da salama sai dai lauyan da ke kare makarayan Muhammad Adhama ya ce suna neman kotu ne ta kwato musu haƙoƙin waɗanda yake karewa domin dai a ce wasu kadarori ne na gado manyan yayyen nasu suka mallaka wa kansu da kansu sai dai lauyoyin waɗanda aka yi ƙara sun shigar da ƙara a gaban kotu ta gaba inda suke neman da a dakatar da wannan shari'a wanda a cewar su akwai buƙatar da suke da ita a gaban kotun wanda ta shafi wannan shari'a kai tsaye to sai dai ko da aka fito daga kotun wakilin mu Mukhtar Yahaya Usman ya nemi jin ta bakin lauyoyin waɗanda aka yi ƙara sai dai sun ce ba za su ce komai ba dan dai mai shari'a ya sanya ranar 9 ga watan Agustan wannan shekara wato dai makonni biyu masu zuwa idan Allah ya kai mu domin dai ci gaba da sauraron wannan ƙara har yanzu dai iyalan fitaccen attajirin nan marigayi Alhaji na Baba Badamasi na ci gaba da nuna wa juna yatsa biyo bayan zargin da suka yi cewa manyan yayyen nasu sun yi rubda ciki a cikin wasu akan wasu kadarori da ya kamata a ce na magada ne wannan dai na zuwa ne bayan da kananun ƴaƴan suka zargi manyan nasu su uku da suka haɗar da Alhaji Tijjani na Baba da kuma Alhaji Sunusu na Baba sai kuma Alhaji Zubairu na Baba da kokarin taskace dukiyoyin a matsayin mallakin su iyalan nasa sun kuma shigar da ƙara ne hukumar EFCC bisa zargin manyan su cewar da wani kamfani mallakin marigayi mahaifin nasu wato Gaskiya Textile suna kokarin batar da shi wanda a cewar su kuɗin da aka yi wa wancan kamfani naira biliyan 2 al'amarin dai akwai sake guda daga cikin magadan da ta nemi a saka sunanta ta bayyana cewa babban fatan su dai yayyen nasu su yi wa Allah da annabin sa su kuma waiwaye su domin dai ko babu komai a raba gadin kowa a bashi nasa haƙi to sai dai wakilin mu Mukhtar Yahaya Usman yayi yunkurin jinta bakin waɗanda ake wannan korafi a kansu sai dai basu ce komai ba sai dai a ƙarshe sun sheda masa cewa sai sun tattauna da lauyoyin su alabashi idan akwai buƙatar su yi magana daga bisani sai kuma da hakan muke karkare shirin na wannan lokaci a madadin daukacin wakilan mu da kuka ji muryoyin su kuma suka taimaka shirin ya zo gare ku kamar yadda kuka ji musamman ma dai Ibrahim Aminu Rimin Kebe Khadija Ahmad Ismail sai kuma shugaban shirin Kabir Garba Haruna Sheka Abubakar Haruna Galadanci da na shirye shirin kuma na gabatar nake mana fatan saduwar alkhairi